sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Numa da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki. Muka saki dawo muku da wani sabon shirin. Yau Talata 7 ga watan Nuwamba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2018 yau Talata. Bayan haka za ku ji cewa cibiyoyin kiwon lafiyar Najeriya na fuskantar ƙarancin magungunan jinyar sarar maciji, lamarin da yake yin sanadiyyar hasarar rayuka. Akan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku. Shin ta yaya Najeriya za ta daina dogaro da ƙasashen ƙetare wajen samun magungunan sarar maciji? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Niger. Amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni.
Shugaban Amurka Donald Trump kusan a ce ya sauya zazzafar kalamansa game da Koriya ta Arewa a yau din nan. Maimakon haka, ya gabatar da jawabinsa da ya nuna jajircewa da ƙwarin gwiwa da tabbacin da yake da shi game da Koriya ta Kudu. Yana cewa ya yi imani komi zai tafi daidai idan dai aka zo maganar barazanar makaman nukiliya ne da ƙasar ta Koriya ta Arewa ke yi. Bayan ya kwashe tsawon rana guda yana ganawa da shugaba Moon Jae-in a birnin Seoul, shugaba Trump ya ce an samu ci gaba mai ma'ana ta hanyar diflomasiya, wanda ya rage irin zaman ɗarɗar da ake samu a yankin na ƙasashen Asiya. Shugaba Moon ya ce zaman lafiya a ƙasarsa na fuskantar barazana, duk da yake tilas ne a ga cewa yaƙi bai sake ɓarkewa ba a makurɗin na Koriya. A wuri ɗaya kuma shugaban na Amurka Trump ya ce da kafa dokoki masu tsanani kan batun mallakar bindiga ba zai hana a kai harin da aka kai a jihar Texas ranar Lahadi ba da ya kashe mutum 26.
Hukumomi a ƙasar Italiya suna ci gaba da binciken mutuwar mata 'yan Najeriya aƙalla su 23 a cikin kwale-kwalen masu safarar mutane a tekun Bahar Maliya da ake zargin kashe su aka yi. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa da take sa ido akan harkokin 'yanci rani da ake kira IOM a taƙaice ta ba da labarin cewa an tsinci gawarwakin mutanen ne a jiya Litinin a kusa da tashar jirgin ruwan Italiya da ke Salerno. Ƙungiyar ta ƙasa da ƙasa mai kula da 'yanci rani da waɗanda suke gudun hijira ta ce an ceto irin waɗannan mutanen su 402 a ranar Lahadin da ta gabata a wani zagaye da suka yi a tsakiyar tekun Maliyan. Galibinsu sun fito ne daga Afirka ta Yamma. Su da gawarwakin matan duk an kai su tashar jirgin ruwan da ke Salerno. Mai magana da yawun ƙungiyar ta IOM, Mr. Joe Melman, ya gaya wa muryar Amurka cewa ana kyautata zaton matan su 23 an daga Najeriya suke kuma tayuwa an yi safarar su ne domin a saka su harkar karuwanci.
Iran ta musanta ikirarin da yarima mai jiran gado na Saudi Arabia Muhammad bin Salman ya yi cewa Iran ta kai wa Saudiyan harin soja sakamakon harin da 'yan tawayen Yemen suka kai kan tashar jirgin sama na ƙasar. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya bayyana cewa wannan ikirarin ba gaskiya ba ne kuma yana da haɗari matuƙa. Ya yi wannan furucin ne a wata ganawar da suka yi da ministan harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson. Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman a wata tattaunawa shi ma da suka yi da Boris Johnson ɗin na Birtaniya ya zargi kishiyar tasu da aikata laifin yaƙi bayan da jami'an ƙasar Saudiyya suka samu nasarar cafke wani makami mai linzami da aka auna kan filin jirgin saman da aka saka wa sunan Sarki Khalid a Saudiyya. An kai harin ne a ranar Asabar inda ta gabata.
To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dakarun wanzar da zaman lafiya na tarayyar Afirka za su fara janyewa daga Somalia a wata mai zuwa, kamar yadda jagoran ofishin kungiyar tarayyar Afirka a Somalia ya faɗa. Francisco Madeira ya faɗa haka ne a taron manema labarai da aka yi a Mogadishu, inda ya bayyana cewa dakaru 1,000 daga ƙasashe biyar da suka bada gudunmuwa, waɗanda suka haɗa da Uganda da Burundi da Kenya da kuma Djibouti, za su janye. Ya ce wannan matakin na daidaito ne tare da shirin miƙa harkokin tsaro na ƙasar ga jami'an tsaron Somalia. Wakilan shirin kiyaye zaman lafiya na kungiyar hada kan kasashen Afirka ko AU a takaice, da aka fi sani da lakaban AMISOM, sun sha gargadin cewa za su janye dakaransu daga Somalia. Rundunar tana taimakawa gwamnatin Somalia wajen yaki da kungiyar mayakan Al-Shabab tun shekarar 2007. Mr. Madeira ya ce za a yi takatsantsan wajen gudanar da tafiyar janyewar domin tabbatar da ba a yi sakaci da tsaron al'amuran Somalia ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata ne, shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana wa haɗaɗɗiyar majalisar dokokin Najeriya kasafin kuɗin shekarar 2018 na naira tiriliyan 8.6. Wannan shine kusan kasafi mafi girma a tarihin Najeriya. Madina Dauda, wakiliyar sashen Hausa, tana da ƙarin bayani.
Key capital spending allocation in 2018 budget are A, power.
Shugaba Muhammadu Buhari kenan a lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin shekara 2018 a gaban haɗaɗɗiyar majalisar dokokin ƙasar. Wannan shine karo na uku da shugaba zai bayyana a gaban haɗaɗɗiyar majalisar dauke da bayanin kasafin kuɗi tunda ya hau mulki a shekara 2015. Kasafin dai na naira tiriliyan 8.6 ya zama shine kasafi mafi tsoka a tarihin Najeriya, kuma shine aka yi wa lakabi da na farfado da tattalin arzikin ƙasar. Wannan karan dai an ɗora harsashen samun kuɗaɗen tafiyar da kasafin a kan gangar ɗanyen man fetur miliyan 2.3, kuma a kan sayar da ganga ɗaya a kan dalar Amurka 45. Ga yadda Sanata Abdullahi Gumel ya bayyana kasafin.
Al'ummar ƙasar nan za mu yi musu alfahari kan cewa wahala ta ƙare. Wannan kasafin kuɗi yana ƙunshe da abubuwa na more rayuwa ga al'ummarmu talakawan Najeriya.
A bayyane, ƙananan ayyuka za su laƙume naira tiriliyan 3.4, manyan ayyuka na da tiriliyan 2.4, ilimi ya samu biliyan 61.7, harkar noma biliyan 118.9, harkar tsaro biliyan 145, ma'aikatar cikin gida ta samu biliyan 63, kiwon lafiya na da biliyan 71.1, sufuri na da biliyan 263.1, a harkar wuta da gidaje kuma an ware biliyan 558. Batun hanyoyi kuma, shugaba Muhammadu Buhari ya ce tuni har an gina hanyoyi kusan kilomita 766 a ƙasar. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya shine shugaban kwamitin kula da hanyoyi na majalisar dattawa.
Wannan ba ƙaramin nasara aka samu ba, kuma mu kwamiti na hanyoyin Najeriya da wutar lantarki da gidaje bara mun samu biliyan 400, yanzu an samu biliyan 580.
To sai dai ɗaya cikin ƴaƴan jam'iyyar APC shiyar matasa, Khalid Ismail, wadda aka yi kasafin a idanunsa, ya yi tsokaci.
Mu ƴan Najeriya za mu iya cewa ana kitso da kwarkwata, don an gabatar da budget na shekara 2017, gashi yau muna watan 11. Babu wani abun da gwamnatin tarayya za ta iya cewa ta yi wa ɗan Najeriya da budget na shekara 2017. Kuma an maimaita baya ne, saboda shekara ta 2016 irin abun da ya faru yanzu shine abun da ya faru. So muna jin hankalin gwamnatin tarayyar Najeriya ta dubi halin da 'yan Najeriya suke ciki. Kalubale da 'yan Najeriya suke ciki yanzu da kuma gwamnatin nan, gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari, ya ishi mu izina.
Wannan kasafin kuɗi na shekara 2018 ya ɗara na bana da kashi 16 cikin 100. Abin jira a gani shine ko kasafin na baɗi zai taimaka wajen cika muradin gwamnatin APC. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Madina Dauda. Kwanan nan rahotanni na nuna cewa mutane 250 sun mutu sanadiyar saran maciji cikin makonni uku a jihar Plateau da Gombe. A halin yanzu kuma karancin maganin jinyar saran maciji a Najeriya ya kasance babban kalubale wanda ya sa ake samun yawaita mutuwar mutane. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na da ƙarin bayani.
Jihohin da ke da matsalar saran maciji a Najeriya sun hada da Plateau, Nasarawa, Benue, Gombe, Bauchi, Adamawa da Taraba. Shugaban asibitin da ke kula da saran maciji wani sashi na asibitin Jami'ar Jos da ke garin Zamko a karamar hukumar Lantan ta Kudu a nan jihar Plateau, Dr. Titus Dajel, ya ce matsalar da suke fuskanta wajen jinyar shine karancin maganin saran macijin da yanzu haka aka daina shigo da shi daga kasar waje.
A namu yankin a Zamko a Lantan mukan ga mutanen da sun kai kusan 100 zuwa 150 a kowane wata wanda suke zuwa asibitin da saran macizai. To a kwanan nan dai da shike ba magani mutane da yawa suka mutu. A watan 10 kawai mun samu mutanen da sun kai kusan 10 da suka mutu da saran macijin saboda ba magani. Maganin saran maciji yana da tsada. Akan kawo shi daga kasan waje ne. Yana iso a nan a tsakanin kudi 25,000 zuwa 30,000 kowane kwalba daya. Kuma idan mutum ya samu saran maciji yakan bukata kwalba daya ko kwalba biyu, ko kuma idan ya makara wadansu sukan tsaya suna jinya a wurare daban-daban kafin su zo a lokacin damuwa ya riga ya shiga, sukan karba har kusan kwalba hudu kafin mutum ya yi rai. Saboda tsadan shi, shine muna kira ga gwamnati kowane lokaci cewa ayi yanda za a fara yin wannan maganin a nan kasan mu. Domin lokacin da Bature suka yi bincike da aka samo maganin saran maciji na kasan mu, abinda ya kamata ya biyo baya shine gwamnati ta shirya wuri a fara yin maganin a nan. Saran macizai yana kamun mutane ne da suna kauyuka wanda ba su da kudi, ba su da muryan da za a ji su. Lokacin da ana jin su shine lokacin da ana bukatan zaben su.
Kana ganin kaman ya kamata jama'a su koma wajen gargajiya?
Jinyan gargajiya na saran maciji akwai dan masala. Kaman yawancin saran macijin yana sa zuban jini ne. Wani lokaci jini zai zuba cikin kwakwalwa, wani lokaci mata tana da ciki sai ta fara zubda jini har ya zo ga aihuwan da zai zo da masala. To idan tana jinyan gargajiya ne, wannan akwai masala sosai.
Yaya jama'a za su kare kansu daga saran maciji?
Idan ka san kana inda ana yawan samun saran maciji, ka dinga neme babban takalmin roba wanda ake kiran shi boot, ka sa in za ka shiga gona. Sannan kuma a yi kokari a share bayan gida da kyau. Sannan wadansu suna sa hatsi a cikin ɗakin da suna kwana. Mun san cewa ɓera zai zo cin hatsin nan, maciji zai bi shi. Maciji na cikin gida kenan, wannan zai zama da hatsari sosai.
Dr. Titus Dajel kenan, shugaban asibitin da ke kula da saran maciji a nan jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullum, sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin.
To, Ubangiji Allah shi kyauta. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wannan batun. Shin ta yaya Najeriya za ta daina dogaro da kasashen ƙetare wajen samun magungunan saran maciji? Abinda muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kenan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Taraba.
Salamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalamu, da wa muke magana?
Ina magana da Alhaji Uba Tawakkali daga Taraba, karamar hukumar Ibbi.
To, Alhaji, muna jin ka.
Ai, ra'ayi na nan dai gwamnati inda hali ta haɗa kai da masu maganin gargajiya don a takaice garanti akan samun maganin cizon maciji na gargajiya a guraren bakin fata. Bakin fatan da aka daina nan su ya kamata haɗa kai da su, gwamnati ta haɗa kai da su za a iya samun sirrin mawo.
To, mun gode da ra'ayinka da fatan gwamnati ta ji wannan shawarar taka. Yanzu kuma bari mu je da Maturu.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna tare da Buba Wanzam kasuwar Maturu.
To, Mallam Buba Wanzam, muna jin ka.
Yawa, ni ra'ayina a nan ko kuma gudunmawata da zan iya bayarwa dangane da tsaron maciji a ƙasarmu Najeriya, musamman ma arewa maso gabas zan ce. To, yana da kyau a gaskiya gwamnatin ƙasa ta Najeriya ta duba ta gani dangane da kirkire-kirkire na maganin kimiyya. A wani lokacin akwai wani malamin da ya bayani yanzu akan cewa daga ƙasashen Turai ake kawo mana, to ya kamata gaskiya Najeriya tunda muna da masana sosai. Bukku masanan nan su ba su haɗin kai, idan suka ba su haɗin kai su yi kokari su sama mana magungunan da yake kashe cizon maciji. Kuma a gaskiya ya kamata kamar gwamnoni ma su ma ya kamata su ba da gudunmawa sosai. Sannan kuma maganin gargajiya ɗin akan samu wani lokacin akan samu magani garanti, to amma wani lokacin akan samu matsala in maciji ya ciji mutum har ya zo shi ya zama mara killa, sannan a ɗauke shi a kai shi asibiti. To yana da kyau duk wanda maciji ya sare shi a yi maza-maza a kai shi asibiti, kuma gwamnatin Najeriya don Allah ta kula da talakawanta dangane da kiwon lafiyarsu, musamman ma bangaren macijin nan. Sunana Buba Wanzam kasuwar da Maturu, ku tashi lafiya.
To, Allah ya sa Mallam Buba Wanzam, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Da Muhammadu Rabu ne, man jaro kan lere.
To, Mallam Muhammadu Rabu, muna jin ka.
Wallahi na bude ina kokarin tun ina wasika ba waya ina sauraron Amerika, amma kullum na yi sai Allah ya na kama.
Allah sarki, to mun yi farin cikin samun ka. To, menene ra'ayinka akan yadda Najeriya za ta daina dogaro ga kasashen ƙetare wajen samun magungunan tsaron maciji?
Muna da masu maganin gargajiya a nan gida, garanti wallahi gwamnati da kai da su za a samu magani sosai kuwa. A garin mu nan da kan dare wallahi muna da magani, da an sa kawai zai fita, za a ga abin yana fita da su yana fita za a gini kawai ba wani matsala. Saboda haka ne kawai rashin taimakon gwamnati ne da ba ta sa hannu a cikin al'amarin, kawai mu mun zama da yake muna ƙauye da ba a damu da mu ba, komai sai a ce shi an je waje zuwa wajen nan ba a ga shi ba ne, kuma duka da damu da mu ba shi ne kawai, da fatan za a tashi lafiya.
To, Allah ya sanya. Mallam Muhammadu Rabi'u, mun gode. Har yanzu dai muna nan Kaduna.
Hajiya Maryam Dauda, barka da yammaci.
Barka, ka dai da wa muke magana?
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Mallam Murtala, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
Lafiya lau Hajiya Maryam. To, ai Hajiya Maryam, ba ma maganin maciji ba. Gaskiya kamata a ce kamar wannan budget din da muka ga an yi shi, wanda a tarihin Najeriya ba taɓa yi ba, mu ji an ce ma an kafa kamfanoni na yin magunguna masu mahimmanci a nan ƙasar. Kin ga sai a yi da na maciji da na sauran dukkan cututtuka ma. Abinda muke jin ra'ayin gwamnati kenan, ce kokari dai da Allah a budget din a sassaka kamfanonin yin magunguna, da fatan za ku tashi lafiya.
To, amin Mallam Murtala, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Kwantagora.
Hajiya Maryam Dauda, kina magana da injiniya mai gero makeri, Kwantagora, jihar Niger.
To, injiniya mai gero makeri, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
To, gaskiya ya dace gwamnati da ya kata fuska saboda samun maganin maciji, saboda gaskiya yana kawo illa sosai. Kuma maganin ya tsada, in an mutu an ka samu wannan jarabawa kaddara sai ka ji allurar shi 30,000-60,000. To, gaskiya talaka akwai wahala gare. To, ya dace gwamnati ta tarayyar Najeriya da ya kokari a samu maganin allurar maciji mai sauki, gaskiya tsakani da Allah, don abin nan ya ce yana ci mutane tuwa ƙarya.
To, mun gode injiniya mai gero makeri. Yanzu kuma bari mu je lafiya.
To, Hajiya Maryam, barkanki da warhaka.
Barka, ka dai da wa muke magana?
Mai magana Bashir Tela ne, daga nan lafiyan bare-bare headquarter na jihar Nasarawa, kuma sakatare na kungiyar murin Nasara.
To, Malam Bashir, muna jin ka.
Yana da kyau kwarai da gaske gwamnati, musamman gwamnatin tarayya, a inganta masu magungunan gargajiya, don kuwa akwai masu magunguna waɗanda idan waɗannan al'amuran ya tashi akan je a sami kuma sauki. Yana da kyau a kara musu ƙarfin gwiwa da kuma ma abubuwan da aka mata, don ko Najeriya ko itatuwa da dama, duk wani cutar da yake duniyan nan, insha Allah Najeriya ne za a bincika, musamman masu magungunan gargajiya, to insha Allah za a samu mafita. Mafitan kenan. Na gode. Bashir Tela ne, daga nan lafiyan bare-bare.
To, mun gode Malam Bashir. Yanzu kuma bari mu je Adamawa.
Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Da engineer Kingsley kuke magana daga Adamawa.
To engineer Kingsley, kana lafiya, menene ra'ayinka?
To ni ra'ayina dai yadda ya kamata aka zana budget dai a nan Najeriya, ya kamata sai a samu doktoci, tunda Allah ya taimaka muna da likitoci, sai Allah ya taimaka kuma gwamnati ta yi tafiya da doktoci, a samu su je kosa kasashen waje.
Muna jan ka engineer Kingsley,
ubu a kasan waje sai su dawo,
sai su je su yi wasu kwasa-kwasai kenan yadda za a hada magungunan kake nufi.
Yawwa, eh, sai su dawo nan Najeriya, sai su zo su yi mana nan kasan mu.
To mun gode engineer Kingsley da kuma duk sauran mutanen da suka kira wayoyin mu suka bayyana ra'ayoyinsu. Za mu dasa aya nan, sai kuma ku bi idan Allah ya kai mu, za mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 3:51. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda yanzu hake iya cewa aski ya kai ga bangoshi dangance da shirye-shiryen wasannin kokowar gargajiyar kasar. Tuni aka kammala a sassa daban-daban na jihohi 8 na jamhuriyar Niger, tankade da rairaya a mataki na ƙananan hukumomi da gundumomi, inda za a runtuma zuwa yin tankade na jihohi. A jihar Tawa, garin Buza shi ne zai karɓar bakuncin 'yan wasar na kokowar gargajiya, wasa mafi farin jini a kasar ta Nijar, domin yin sassage na fitar da waɗanda za su wakilci jihar a wasannin kokowar gargajiya ta takobi ta ƙasa da zai wakana a birnin Zandar. Idan muka tsaya har yanzu a jihar Tattawa, ana iya cewa lokaci na ƙara matsowa dangance da wasannin da za su gudana na ranar 18 ga watan Disamba shekarar 2017, albarkacin ranar da ta zamanto jamhuriya, inda birnin na Tawa shi ne a wannan shekarar zai karbi bakuncin wasannin da aka rada ma suna Tawa Sakola. Kuma tuni ake ci gaba da gine-gine na ƙara sabunta wuraren wasanni da wuraren da za a gudanar da shagulgulla daban-daban, albarkacin wannan zagayowar ta ranar da Nijar ta kasance jamhuriya. A kasar Jamus, idan muka leka kuwa, dan wasan kwallon kafan nan dan kasar Gine mai suna na Biketa, dan shekaru 20 da biyu da haihuwa da ke buga makungiyar kwallon ƙafa ta Lapzeb, ya sha tarai euro 415,000 dalilin yin kucin neman lasisin tukin mota da takardu na gogi, kamar yanda kotun birnin Lapzeb ta yi bayani. Yanzu haka dai shi dan wasar da ke yunkurin komawa kungiyar kwallon ƙafa ta Liverpool ta kasar Ingila, a kaka mai zuwa ta kwallon ƙafa, ya riga ya ɗauka ƙara akan wannan zancen. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka, mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekaru 6.5 da suka wuce da aka fara yakin basasa a Siriya, 'yan kasar fiye da miliyan 5 suka gudu daga gidajensu don guje matar zoman da gwamnatin Bashar al-Assad take yi ma 'yan kasar. A yau mutane fiye da miliyan 5 sun nemi mafaka a kasashen da ke makwabtaka da su, irin su Turkiya, Lebanon da Jordan. Yanzu haka kasar Jordan ta bada mafaka ga 'yan gudun hijira 655,000, wanda kashi 38% 'yan kasa da shekara 11 ne. Saboda tsanani da rashin imani da ke tattare da rikicin, dubban 'yan gudun hijirar suna fama da lalurori na zahiri da baɗini. Wasu sun zama na ƙasassu a dalilin raunuka masu tsanani da suka ji, waɗanda suka haɗa da rasa gaɓuɓuwa ko rauni ga jijiyar gadon baya. Wasu kuma sun samu na ƙasa ta ƙwaƙwalwa saboda wannan rikici da ke zagaye da su. Ta hanyar wani shiri daga ofishin kawarza makaman yaƙi ƙarƙashin ma'aikatar harkokin wajen Amurka, wata ƙungiyar farar hula a nan Amurka da ake kira Polis, wacce take cibiya ce mai ayyukan haɓaka tattalin arziki da ci gaba, ta kulla kawance da wata kungiya mai suna Asian Development Training Incorporated don gina wata cibiya da za ta horas da waɗanda irin wannan fitina ta aukawa. Za a kafa cibiyar a Jordan. Wannan kawance na Polis za a tallafa wa wasu cibiyoyi da ake kira Albadar da cibiyar Al-Hussein da wacce ake kira Syria Without Borders da kuma cibiyar Al-Salam. Waɗanda suke taimakawa waɗanda nakiya ta yi wa lahani da wasu da abubuwan fashe-fashe suka yi wa illa ta wajen sama musu gaban jiki na roba da keken na kasassu da takalmansu. Suna kuma ba da horo ga 'yan gudun hijirar da suka rasa sassan jikinsu don su ma su taimaki wasu takwarorinsu. Wannan ƙawance na taimakawa wajen rage musu damuwarsu. Muhimmancin aikin ya haɗa da horas da 'yan gudun hijira da suka rasa sassan jikinsu dalilin fashewar nakiyoyi ta yadda za su warke sosai. Sannan daga baya za su zama gwanayen masu taimakawa wasu su ma su miƙe. Wasu daga cikin masana wannan fasahar sun riga sun koma Syria don taimakawa waɗanda suka ji raunuka a dalilin yaƙi. A sanarwar da shugaban shirye-shirye ta wata ƙungiya da ke kawar da nakiyoyi a Jordan da Syria, Madam Natali Wazir, da ta rubuta kwanan nan a wani shafin yanar gizo-gizo. Tun a shekarar 1993, Amurka ta ba da gudunmuwa fiye da dala biliyan 2 da miliyan 900 ƙarƙashin shirin kawar da makaman yaƙi da suka haɗa da nakiyoyi. Wannan shiri ya kuma ƙunshi tallafi ga waɗanda suka tsira da suke a ƙasashe fiye da 100. A matsayinta na ƙasar da ke kan gaba wajen ba da taimakon kuɗi da fasaha domin kawar da sauran makaman na yaƙi. Ƙasar Amurka tana sa ran ci gaba da haɗin gwiwa da sauran ƙasashen ƙawayenta da ke yankin. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga labarai amma a taƙaice.
Masu kada ƙuri'a a jihar Virginia makwabciyar nan birnin Washington DC za su zaɓi sabon gwamna a yau Talata, ɗaya daga cikin zaɓukan da ake jin zai nuna alamin yadda ake kallon shugaba Trump da jam'iyyarsa ta Republican. Mafi yawan ƙuri'un jin ra'ayin jama'a sun nuna cewa Ed Gillespie na jam'iyyar Republican da mataimakin gwamnan jihar ɗan jam'iyyar Democrat Ralph Northam suna kusan kunnen doki a jihar ta Virginia da a siyasance ake mata kallon mazari. A ɗaya ɓangaren kuwa a jihar New Jersey, gwamnan jihar da ba shi da farin jini ɗan jam'iyyar Republican Chris Christie sai ɗaya daga cikin mataimakiyar gwamnan jihar Kim Guadagno ta jam'iyyar Republican ko kuma Phil Murphy na jam'iyyar Democrats ne zai gaje shi, ko da shike ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna ɗan jam'iyyar Democrat ya yi mata fintinkau. Zaben na yau Talata na da matukar amfani ga jam'iyyar na Republican da Democrats domin kowacce tana kokarin ganin ta samu kuzari gabanin zaben rabin wa'adin da za a yi a baɗi. Shugaban Amurka Donald Trump kusan a ce ya sauya zazzafar kalamansa game da Koriya ta Arewa a yau din nan. Maimakon haka, ya gabatar da jawabinsa da ya nuna jajircewa da ƙwarin gwiwa da tabbacin da yake da shi game da Koriya ta Kudu. Yana cewa ya yi imanin komai zai tafi daidai idan dai aka zo maganar barazanar makamin nukiliya ne da ƙasar ta Koriya ta Arewa ke yi. Bayan ya kwashe tsawon rana guda yana ganawa da shugaba Moon Jae-in a birnin Seoul, shugaba Trump ya ce an samu ci gaba mai ma'ana ta hanyar diflomasiyya.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Bello ɗan mai soro da ta taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniya Malam Zubair, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.